ce jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwan jiki kamar kullun ni ce Aishatu Sule dauke da shirin
amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah
A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za mu kawo muku karashin tattaunawa da Dr. Anna Gang ta asibitin koyarwa na Jos jihar Plateau a Nigeria inda ta yi wa wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji bayanan dalilai da dama da ka iya jefa masu aikata fyaɗe yin wannan ta'asa sannan za mu aje wannan batu da bayyana muku matakan da gwamnatin Nigeria ta dauka wajen yaki da wannan annoba ta fyaɗe yanzu ga Dr. Anna Gang inda za ta yi mana bayanin matakan da al'umma ya kamata su dauka domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan mummunar ta'asa ta fyaɗe
so yadda bazan gaji da cewa mutane gaskiya ayi gudun shaye-shaye mutane ya kamata ayi gudun shaye-shaye ko na mace ko na miji ayi kokari kuma muna wayar da yaranmu mu iyaye muna duba mene yaranmu suke yi me yaranmu suke karanta me yaranmu suke kallo especially kwanan nan da yanzu kin ga internet ana barma yara anyhow musamman yanzu ma da ake wannan zamanin coronavirus din ba ana tura makaranta kai aikin makaranta a internet wane ne muna ba wa yara waya to ya kamata mu duba mene suke dubawa da yake nan na biyu ya kamata kuma iyaye mu dinga koyar ma mazan mu yaran mu maza da mata cewa kowa fa mu girmama junan mu kowa ya gane cewa jikin wani ko na miji ne ko na mace ne abu ne mai muhimmanci ga mutumin bai dace a ce in je in yi amfani da jikin wani ba tare da sanin shi ba tare da yaddan shi ba to ya kamata mu koya ma yaran mu girmama jikunan junan mu sa'annan kuma mu daina ba da hujja yadda na faɗa dazu ba hujjan fyaɗe ko da mata ta cire kaya nake tana tafiya akan hanya kai namiji sai kai kokari ka kame jikinka ba wai mun ce mu dinga yawo nake ba amma mu nuna ma mutane cewa ba hujja sa'annan idan ya faru da na mace har ta bude baki ta faɗa ko namiji kada mu fara neman dalilin da zamu karyata ta because idan muka fara karyata su ko kuma muna neman muna cewa ai laifinka ne ai dakin yi kaza da baki kaza ba dakin je wuri kaza da baki ce kaza ba ko kuma ai dakin yi faɗa wani lokaci fa matan nan ba su ayin faɗa don sananin tsoro ne idan tsoro ya kama ka wallahi ba za ka iya faɗa ba wani lokacin so ya kamata mu daina karyata su mu yarda cewa babban abu ne sannan idan ya faru kada a yi shiru kada a yi shiru a nema musu taimako a kai su asibiti a je a duba su a yi musu taimako a ba su shawara a ci gaba da duba su na ɗan tsawon lokaci a tabbata cewa komai ya yi daidai kafin a bar su su ci gaba da rayuwa sa'annan kuma ya kamata idan ya faru mu al'umma gaba ɗaya mu sani cewa ba mu addu'a abin nan ya faru amma idan ya faru abin da zamu yi shine mu yi kokari mu kai kara ko da waye ne yayi a kai kara idan abu wurin hukuma idan abin nan ya faru shawaran da zan bayar shine lokacin da ka lura cewa an yi ma yarinya amma mata ko an yi ma namiji fyaɗe kada ka canja masa kaya kar ka canja ma mutumin kaya kada ka yayi wanka a kai kara a kai asibiti haka don aka share ko aka yi wanka aka yakan zo yayi wahala a tabbatar da cewa an yi haka amma idan ba a canja kaya ba yanzu akwai abubuwa da yawa akwai gwaje-gwajen da za a iya yi bisa ga abin da aka bari akan kaya abin da aka bari a jikin na macen ko mijin wanda har zai iya sawa a kama wanda ya aikata wannan abu to bayan da an je an kai asibiti an dauki wannan abun kafin mutum yayi wanka yawa sannan kuma ko da waye ne yayi ayi kokari akai wurin hukuma, an haka kai wurin hukuma akan zauna an haka yi magana da mutumin za a iya ganewa a wannan lafiyar shi kuwa ba lafiyar shi kuwa ba, to sai a kai shi asibiti. In aka kai shi asibiti to kin gani za a iya a nema mishi taimako, domin yadda na faɗa da su waɗansu wanda suke yin fiyaɗin ma su da kansu ba su da lafiya taimako suke bukata. To kin ga za a iya a taimako, za a iya taimake su idan suna da wani cuta ne za a iya a magance su.
Ya kyauta. To kamar yadda na faɗa a farkon shirin, a makon da ya gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa wani kwamiti wanda babban Attorney General mai shari'a Abubakar Malami ya kaddamar, da zai yi nazari akan yawaitar fyaɗe da kuma ba wa gwamnati shawarwari akan matakan hukunci da ya kamata a ɗauka, duk da cewa jama'a na da mabambancin ra'ayi game da haka.
Lalle abu ne wanda ake dama tsammani tuntuni zai faru, tunda sanar dai sun diba wannan abu, na cewa majalisa sun diba wannan abin kuma sun kawo hukunce-hukunce wanda ya kamata a yi. Tsakani da Allah ana iya cewa zai iya taimakawa. A kuma bi a hankali da ishu na cewa mun sha gani mu da muke malamai, wasu matan suna dawowa makaranta ne saboda ma su samu mijin ko kuma samu mazaja. Irin wa'annan ba za ka taɓa samun wani abu. So it's kaman 50-50 haka.
Wani a sa wani kwamiti ko kada a sa kwamiti ba. Abin nan tun kafin in haife mu aka riga aka yi wannan law ɗin, su ne suke a penal code da su ne da suke a criminal code ɗin nan ko. Su ya kamata a tsamo a ga cewa wannan lokacin da aka yi na ko ya riga ya wuce. A da wataƙila ba za a iya ganowa ba, yanzu ga DNA nan ana ganewa. Yanzu da za a gane mutum ya yi laifi ko bai laifi ba. Sensitization shi ne a ganka za a nuna mutane cewa idan abin nan ya faru a daina rurrufa shi. Because abin nan ko state crime ne, amma a matsayin mutumin ko mutum wanda aka yi faɗe ɗin na cewa shi ɗan ƙasar Najeriya ne ko shi ne yanzu magana, kuma Najeriya tana da haƙƙin ta biyo mutumin nan kadi a tabbatar cewa an hukunta wanda ya mishi wannan laifi.
Ni matsayina na masanin shari'a ban ga aibin yin haka ba. Idan har na duban wannan annobar ta ɓangaren ilimi ne a ƙasa, kamar fyaɗe da ake ta yayatawa da kuma abin nan da ake zargin malamai da ɗalibansu, ana iya kallo mishi ta umarni na musamman, abinda muke cewa directive daga bada shugaban ƙasa. Idan har aka bada wannan umarnin na musamman ma ministry ta ilimi ta ƙasa, shi kuma minista yana iya bada ƙara tura wannan umarnin zuwa duk jami'o'in ƙasan da kuma manya-manyan kwalejin karatu na ƙasa, domin shugabannin waɗannan jami'o'in da sauransu kuma za su ɗauki matakin da aka umarce su da su ɗauka idan har aka samu wanzuwar haka. Ita ce a kafa doka, wanda yake idan har abin da gwamnatin tarayya take tunanin yi kenan.
Aka taɓa yi wa fyaɗe ne har so uku. Shekara na huɗu lokacin makwabcinmu ya lalata ni. Iyayena sun sani lokacin. Sannan shekara na 12. Abokin ba ɗan abokin babana. Sannan kuma shekara na 15 a lokacin ina hostel a secondary school a Ogun State. Na biyu it was continuous, ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba. Yana ta yi ne akai-akai-akai-akai-akai, kuma duk lokacin da ya ga zan yi magana zai gaya mun zan kashe ki, I'll kill you if you talk. Na uku ɗin kuma ina hostel, na tuna ranar ban da lafiya. To shi kaɗai ne a gida bai je makaranta ba, kowa da kowa sun tafi makaranta, an sa mun drip. Thank you.
To anan zamu jingine wannan batu na fyade a tara mako na gaba inda zamu shiga wani babu. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin Nici a Aishatu Sule, ku kasance cikin koshin lafiya.
Ya ubangiji sarkin baiwa.